Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A jamhuriyar Niger, ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da kasar ke fama da shi shine mace-macen mata ko yara a wuraren haihuwa. Wannan shi yasa gwamnatin kasar da ma kungiyoyi masu zaman kanun su ke fadi tashi domin tabbatar da cewa wannan matsalar ta kawo ko ta sha baya. A garin gidan Kadi da mutanen garin suka haɗu da mutanen garin tsaidawa, hukumomi na bariki da na gargajiya tare da mambobin hukumar asibitin jihar Tawa da na birnin Kwanni ta na kungiyar HDI sun gudanar da yekuwar kira ga jama'a da su canza ɗabi'unsu domin ceton mata da yara a wuraren haihuwa da ma jan hankalin mata da mazajensu domin ganin mata musamman masu juna biyu suna rinka zuwa asibitoci wurin haihuwa. A lokacin wannan fadakarwa a garin gidan Kadi da ya shafi mutanen garin gidan tsaidawa, mai kula da sha'anin zuwa asibiti biti da sawar sarri na haihuwa da ma kasancewa lafiya a wurin haihuwa na jihar Tawa Mamman Sani Kukulli yayi wannan jawabi.
Mun san gidan likitocinmu muna cikin matsaloli wanda da yawa mata masu ciki da yara kanana ana samun da yawa wasu wurin haihuwan nan suna surasa rayuwarsu ko ita macen ta rasu ko dan ya rasu ko duka su rasu. Shi kuma harka haihuwa harka ce ta murna, bai kamata ba a ce ta kare da kuka cikin lalura. Ya kamata a ce duk mutane za ta haihuwa ta ba da rayuwa kuma ta tsaya a raye, ko to wata ran abun bai zawa haka nan haka Allah ya nufa, amma wannan taran ana ga illar da ta sa aka wannan rasuwa. To shine yasa yanzu mu ke tayin saboda wannan illolin mu samu a rike a ciwo kansu a ce duk mutum za ta ba da rayuwa ta tsaya a raye kuma din da ta haihuwa ya tsaya a raye.
Haka ma ita ma Dr. Kaltimon, wakiliyar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger, ta halarci wannan yekuwar ta yi waye kai ta jawabi kamar haka.
Magana ta fari wadda zan faɗa muku, jihar Tawa muna nan ana kokari kwanan gumi babban taro a Yamai. Taron nan na Yamai jihohin Niger duka sun tafi don ku kokarin gada kuka nan kuna yi na mace-macen mata. Mun zo ayin gwadi takardu jihar Tawa ta yi kokari kwarai, mace-mace alhamdulillah ya rage kwarai. To ku ci gaba da wannan kokari da aka yi, ka a ja da baya. Jihar Tawa mun samu alhurma ONG HDI ya kawo mana babban kokari a cikin jihar Tawa. Ana waye ma mata kai masu juna biyu dan su zo su aihu likita. Mace in ta zo aihuwa likita, abu da yawa ana ganin shi da ya faɗa muku saura, wanda inda akwai rishin lahiya da maza-maza za a sanin ko mene ne sai a kai ta babban likita a yi abin da duk ya kamata a samu a hidda macen nan ta hita da ita da abinda take dauke da cikin cikinta. Tun tana yaro gudana, yaro biyu, yaro uku, har yaro hudu. In gani wurin na aihuwa sai a samu ka'ida mai albarka. Kuma muna son ku gane, mace in tana da juna biyu a ci gaba da zuwa likita, da zuwa hudu na har zuwa takwas. Da a samu a cikin zuwan nan da za ta yi duk ɗaya akwai wata mushkila sai a samu a gane ta da wuri sai a tare. Kuma a wurin awon ciki tun da ana ba da magani, yau damuna na muke ta na fali, mata su sha. Ana ba da maganin tsutsar ciki, mata ku sha. Ana ba da waɗan ƙwayoyi wanda in mace kuna gani wani bi mata an sunta suna zub da jini da yawa. Mace da duk ta sha ɗiyan haɗiyan nan zub da jini ko ta yi shi, sai kiga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ai an ciwo ta da cikin wannan wahala da ta.
A nasa ɓangaren mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna jan hankali ya yi wa jama'ar waɗannan garuruwan domin su rinka sanya ɗiyansu mata a makarantun nan boko don
su rinka kula da ƴan uwansu a asibitoci maimakon mazaje su rinka kafa hujjar riƙin iza matan su asibitoci sabili da mazaje ne ke kula da aikin likita.
Abin da ya kawo mu shine zance na aihuwa da yara. Aihuwa wanda musamman aka samu matsala wanda take iya zama sanadin rayuwar yaro da na uwa tai ko kuma shi za a aihi yaro yayin gungun rayuwa maimakon shi tafi tsaye da tunanu ne Allah ya mai sai musaki amma kai sanadi saboda ganganci na rashin kulawa ya zan musaki ko makahu ko gurmu ko kuma dai wani nakasashe maimakon shi rayuwa irin ta gaske jama'a ballamai da sauran likitoci wa gama tsada ta yi magana likita ce babba kuma ta yi shekaru da ta samu zama doctor ku kuna son kamar wuri da yawa inda suke cewa ana kishi mugun kishi wanda ba gaskiya ne ba cewa ba ka barin matarka ta zo wani kato shi dibe ta sai dai a kawo mace matan da za a kawo wa wasu na son ka aihe ta sun ka sa ta karatu ta zama likita kai ina diyarka ba ka sa ta karatu ta zama likita ko ta zama wani abu wanda za ta taimakon al'umma
da wannan lamarin na mace-macen mata da yara a wurin haihuwa na kasancewa ɗaya daga cikin ababen kiwon lafiya da hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar da tallafin masu hannu da shuni na cikin gida da na ƙetare ci gaba da waye kai a kafofin yada labarai da na sada zumunta da ma zagaya birane da ƙauyukan kasar domin tabbatar da cewa abin ya rage matuƙa ainun a rayuwar al'ummomin kasar Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa
jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole. To a yau ga mu nan a cikin kasuwar Farmers Market da take anguwar Metama anguwar masu hannu da shuni. Mallam ko me sunanka?
Sunana Abubakar Yusuf.
Me kake siyarwa ne a wannan kasuwa?
Ina sayar da irin kayan marmari, kayan lambu.
Ina ga gasa apple nan ga
lemu ga watermelon ga aris ga doya duka alhamdulillah.
Cewa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na masu hannu da shuni na anguwar Metama. Menene tarihin wannan kasuwa ne?
A wannan kasuwa ana mata taken cewa ta masu hannu da shuni amma mutane na zuwa daga gefen Abuja musamman Gwarinfa Kubuwa wasu har daga Gwagwala da suka zo neman wani abu musamman wanda sun nema a fadin Abuja sun rasa sai su ce za su zo Farmers Market kuma da ikon Allah idan sun zo sukan samu biyan bukata.
Menene tarihin ta? Ta yi shekara nawa da kafuwa?
Shekara yanzu ana neman shekaru 10 zuwa 9.
Idan ban manta ba akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro har an taba kulle wannan kasuwa kuka yi asara ne din yawa ya kuka ji ne a wannan lokaci?
Mun dauka daga Allah shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da kalubale iri daban-daban. Mun yi asara a lokacin amma daga baya alhamdulillah mun maida asarar da muka samu.
Nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gabanka?
Mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemo su ji mun ce 500 basket din
wannan.
Sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma the same 500 kuma ga mu namu fresh ga abubuwa alhamdulillah. To gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka.
Kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka nawa ake saida ta?
Gwanda muna sayarwa daga 500, 700, 1,000 daidai karfin dai mutane da suka samu insha Allah.
To ga apple dinkin kuma kamar an apple din nan nawa kuke sai da shi?
Apple shi ma mataki daga naira 100, 200 mukan bayarwa shi da 500, 1,000 duka insha Allah.
To mun gode kwarai
insha Allah.
To mallam assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Yawa kamar menene sunan mallam?
Sunana Abubakar Abba.
To kai mallam me kake siyarwa ne a nan kasuwar?
Ina sayar da kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan provision a saman shagona.
Ina hango buhunan shinkafa. Yanzu nawa buhun shinkafa yake ne?
Buhun shinkafa babban buhu mai fitike ji muna sai 32,000
naira 32.
Korin ba mai kyau.
Korin. Wato amma naji kamar an ce an hana sai da shinkafa yar kasar waje.
Ya kaida ba ta hana ba tunda an ce in ka shigo da buhu biyar kaina ta baka dama ka shigo da shi. To ba mu haura buhu biyar gaskiya ne.
Kin menene buhun su mun bita haka? Ko shi kuma nawa kuke saida shi?
Shi kamar yanzu da muna sai shi 4500 yanzu ko farashin sai kuma 5000.
To ga wani man gyada kuma shi nawa?
Shi roba sa wannan muna sai shi 3 liter din 3500.
To ga wani can karami kuma shi
akwai na 2500 akwai na 1000 ma.
To manja fa?
Manja ma akwai na 35 akwai na 25 akwai na 1000.
Ana ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goran zabi ga shi an yi karin kudin mai an yi karin kudin wuta da wasu abubuwa kaman kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke.
Ito a gaskiya sun tashi ba kaman da ba. Da muke so su ada daga samu akwai abin da muka samu karin 150. 350 250.
A da nawa wannan buhu da ina shinkafa da yake 30,000 yanzu?
Shinkafa da muna samun ta mun kawo ta nan muna isa ta 18,019. Ta zo ta haura har 25 ta cika ta 30 yanzu haka.
Yanzu haka. Kredit din kwai haka nawa kuke saida shi?
Kredit din kwai akwai wanda muke sai shi 100,000. Akwai kuma naira 1,000.
To ga wani kuma gyada nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta. Wai ya wannan gyada nawa kuke saida ta?
Ita gyada kaga kaman da ita ma duk muna sai ta 500 ne. Yanzu kuma ta kuma 600. Sakamakon wa su abubuwan da suka an ci da daga sun da abin da suka ƙara kuɗi gaskiya.
600. An samu ƙarin naira 100.
Kware kuwa.
To ga latas ma na ga ko kai ne ke saida latas
ne? Ni ne ke saida latas.
To yanzu kaman ina dan son latas haka da zan je da shi gida kana ga kaman zan samu kaman na nawa.
Ke zan yi baka kulli 1,200 ne. Guda 3,500. Amma kaman da a baya muna kula shi na 100 ne.
Yanzu danyalan nan haka da na gani yanzu kaman na nawa zan dan samu haka yanzu
na samu ko na 50 ma 100 din muna bayarwa. Shi wannan is normal.
O yalo akwai na 50
akwai na 50
guda daya.
A haka zamu dan diba ma
kaman guda nawa yanzu kaman na
ina san 50 sunan ba kaman kwaya biyar ko shida haka
shi naira 50
insha Allah.
A ni sunan malam
Muhammad Lawan.
To naga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da menene kuma watermelon ko kankana kenan
kankana
okay. To yanzu kama yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take?
Naira 100 take.
Wanda an yanka ta?
An yanka ta naira 100.
To wannan gwanda fa?
Ita ma gwanda naira 100.
Ita ma
abarba naira 100.
Naira 100. Okay. To abin kenan an san tashi da haka suke ko dai wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan dinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke saida shi?
Gaskiya ka san wani sa'in kayan bare ta duniya ta yin tsada ba wani zai yi sauki wani kuma sai ya dan yi tsada. Yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta 100. Amma sakamakon yanzu an dan samu sauki muke yanka ta naira 100.
To ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe 7 na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe 8 kaman karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi?
To muna tashi a wannan kasuwa dai karfe 9:20 zuwa 9:30 na dare.
Ko 9:20 zuwa 9:30. Ga dankalin Hausa anan kai kake sai da shi? Kwando na wannan dankali na Hausa kaman yana kaiwa nawa zaka sayar min nasu?
1,000 ne muke sayar.
Shine gaskiyar shi
mallam? Ne gaskiyar shi.
Wannan dan karamin kwando?
Shine gaskiyar shi 1,000.
To amma a da kaman nawa kuke saida shi?
A da dai muna saida shi 500 ne zuwa 700.
Kaman yanzu a misali in ce kaman wata biyu da suka wuce nawa ake saida dan karamin kwando da nake gani na dankalin Hausa?
Wata biyu da suka wuce dai muna saida shi 700.
To me ya tada shi yanzu ya koma 1,000?
To sakamakon yanzu ya dan yi karanci a kasuwa.
Kai ga wannan tumatirin naka kwa ya burge ni kwarai da gaske. Tumatirin nan yaya kake auna shi?
To tumatirin nan muna saida shi a kilo ne.
Kilo?
Yawwa. Kilo din sa muna saida 800.
Rabin kilo kenan 400 kenan?
Eh, rabin kilo 400.
Amma yanzu shine ya gaskiyar sa kenan?
Ya gaskiyar sa kenan.
Ba ragi. To nagode kwarai mala. To malam me sunan malamin ne?
Sunana Ridwan.
To malam Ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa?
Muna sayar da kayan marmari da kuma amfanin gona kamar dankali da doya.
Okay, to yanzu kaman wannan doya da nake gani haka nawa kuke sayar da doya kowace guda daya?
Doya kowace guda daya muna sayar da ita yanayin girmanta. Wanda ya girma sosai ana iya sayar da ita 1,200 zuwa da 300 haka.
Shine gaskiya?
Eh, madaidaita kuma muna dan sayar da su naira 1,000.
To ga wani dan albasa haka mai kyau a can haka ina gani. Yanzu kwandon albasa nan ina san shi nawa za a saida mun shi?
Kwandon albasa kashi biyu ne a wurin. Akwai tsohuwar albasa, akwai sabuwa. Tsohuwar albasa muna iya sayar da ita 2,500. Sabuwa kuma naira 2,000, amma da ba haka ake sai da ita ba.
So, nawa ake sai da ita da?
Da ana sai da ita naira 2,200. Amma saboda yanayin tashin kaya da yayi yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi.
To ga kuma tattasai a can kuma shi nawa yake?
Tattasai kwandon sa naira 2,000 ne. Mukan iya sauki ma sai da shi 1,100.
Wannan dan karamin kwandon mallan naira 2,000?
Ah, ai kaya sun hau ne ranka dade.
Banga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku yan kasuwa, banga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa. Ai me yasa kenan ba ku saka ba?
Eh, to shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi. Idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba, har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin. To yanzu da aka samu relief, kasan shi takunkumi yana takurawa wasu, musamman wurin numfasawa. Shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi a nan, dole da dan ajiye shi a gefe.
To baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta coronavirus, ba ku jin tsoronta?
Da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa a nan ba, ba wani bako.
Eh, to aiye wannan cuta tana iya kama kowa, ko baka san haka ba?
Amma kuma kasan zuwa da ita ake yi.
Eh, to a mutane da dama suna zuwa, baka ganin cewa mutane za su zo da ita?
A'a, Allah zai kare mu, Allah yarda.
To nagode kwarai.
Yawwa.
To masu sauraro, ƙarshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi daga nan kasuwar Farmers Market da take babban aguwar nan ta alfarma ta Abuja ta Maitama. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka ɗauka yanzu, ni Sale Shehu Ashaka nake cewa sai wani jikon. Salamu alaikum.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah.
To idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya, mun dauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara, wanda a halin yanzu ta zama ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani. Cutar ta kansa, a cewar hukumar lafiya ta duniya, ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya, wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6, ko kuma akalla 1/6 na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018. To Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nukuba Malli da ke Zaria a jihar Kaduna ya dauko mana bayani akan rabe-raben cutar. Sai lokaci ya ci mana, yau za mu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce.
Yau wato masha Allah wa Aisha, wannan tambaya ce mai kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne. Kuma kafin maybe na dan yi bayani, zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu. Wato ita kanta kansan tana da mataki ciwon. Akwai kamar mataki na 1, akwai mataki na 2, akwai mataki na 3, na 4, har zuwa mataki na 5. To wannan matakan a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna ya gano wannan cutar kansa. To amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da ba mu samu cigaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce, to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta. Shine irin gwaje-gwaje, akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a dauki jini a duba, akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography, akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a dauki yanki ko bangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy. Za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutowa, wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko
na uku,
to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala iya maganinta ko kuma iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta, sai da a matakin farko da mataki na biyu yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ba wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani korafi ko wani damuwa ko sauransu, kuma ko da ma ya ji wani abin nan ɗin ya je asibiti musamman a mamunin kasashen masu tasowa ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu. Rami ke detective ɗinta da wurin mu gane ta da wuri, to wannan shi ne ma babban umar abaisin da ya sa muka fi tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali akai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya.
Gaskiya ne. To likita, tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba, ko ko ya abin yake ne da ba mu da wannan kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za a iya cewa biyu ko uku. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne, shi ko su ma kasashen da aka samu ci gaba suna da wannan challenge din. Na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a, na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin da nake so shi, wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum ya kan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci,
kamar wata-wata ko a cewar duk wata uku,
ba wai idan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalau, amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To wannan wayar da kan yana taimakawa a iya a garin abin nan da wuri. To amma tabbas kamar daga shan tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri, sabida misalin da ran mutum ne fi saurin fahimtuwa. Yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin shi ne a kamar ɗakin bincike na irin wanda ake kira biotechnology labs, wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid, wannan corona da take ta'addaban mutane. In kika duba lokacin da corona nan ta zo, ai kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken
iya
tantance ta da gano ta, an ta surute a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati.
Yawwa, an daɗe ma akwai jihohi biyu da ba su da shi kwata-kwata. To irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya, kuma ba mu da su, inda ma ake da su za ki samu ba su wadata ba, ba su isa ba, saboda tabbas kayayyakin da ake buƙata a ɗakunan binciken suna da tsada matuƙa, kuma ba wai kawai injinan ba, su kansu kayayyakin da idan abin da su wana wanda ake amfani da su zai tafi da gidan kwanu za a yi amfani da su yau a gobe a ƙara suwa suna da tsada matuƙa. To amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na kiwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi,
da kuma rashin ilimin ai haka.
Wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu. Amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai. Rashin kayan aikin dai shi ne babban kalubale.
Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko suna kasar waje suna aiki? Ƙwararrun nan da
a kasarin su za ki samu suna kasar wajen, amma akwai tsirarru da yawa wanda abokanan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwar su gaskiya da abin da yake nan a ƙasa.
likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata ayi wani mataki kuma za a dauka
to babban mataki kaman dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar cancer to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya saboda ba shaku magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar cancer akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki to babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaucewa wannan tsarin dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah
to likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta to mu tabo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta
to Hajji Aisha makasudan mujimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu
to ma sauraro anan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora a halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
jama'a barka da warhaka zan yi karatu a cikin littafin Annabi Irmiya sura 17 aya 9 ayar Allah ta ce zuciya ta fi komai rikici cuta gare ta kwarai irin ta fidda zuciya wa za ya santa ni Ubangiji mai bimbinin zuciya ne ina gwada ciki domin saka kowane tun gwargwadon aikinsa a wannan wuri inda muka karatu yau kan maganar mu yau ita ce Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu rikicin zuciya yakan sa ya kai ta kai mai zuciyar cikin mugun hali ko mugun matsayi rikicin zuciya ta kan sa ta kai mai zuciyar aikin da na sani don haka abin yi gajeren addu'a gare mu ita ce Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu jama'a maza da mata kowa na da zuciya har ma wani lokaci akan yi ambaci zuciya akai magana akan zuciya magana mai kyau mai amfani mai daraja domin in aka samu mutumin kirki mai yi da ya dauka ya yi da niyya kuma ya yi da karfin zuciya ya yi kuma da himma abu na kirki za ka ji ana cewa ai wani mai zuciya ne wani mai zuciya ne amma akwai wani sashen da za a ambaci mutum wani mai zuciya ne to ba ambato na kirki ba mugun abu mugun tunani wato mugun ayyuka sukan sa ka jance ai wani mai zuciya ne wato zuciya nan da nan sai san ran sai baci nan da nan sai jaushi nan da nan sai kule to irin wannan ma aka ce wani mai zuciya ne to amma ba mai zuciya ta kirki ba ba mai zuciya ta alheri ba amma lokacin da ake ambaton mutum da kyakkyawan manufa akan zuciya har akan ce ka fadawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba fadawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba saboda wani yana da karfin hali yana da kuro ya ga yayi abin da ke na kirki wato zuciya ta gar har da za a ambaci mutum da ita ita ce mutumin da zai nufi ya yi abin kirki, ya sa ransa akan abin kirki. Nan da nake so jama'a maza da mata mu yi tunani akan wannan, Allah ya sa mu karfin zuciyarmu.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.